عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya da jinjina marasa iyaka marasa misaltuwa su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa da ganin damansa ya sake juyowa da mu zuwa wannan safiya mai albarka ta Laraba a yau muna daya ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda ya zo daidai da 18 ga watan 2 shekara ta 2026 miladiya muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya babu shakka ni'ima ce mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ja kwanakin bawa har zuwa cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan wannan wata falalolinsa da darajojinsa ba su boyi gare mu ba domin mun jijji wa'azozi daga bakunan malamai mun ji hudubobi mun ji nasihohi iri-iri kala-kala daga malamai daban-daban a kowane yanki na garuruwanmu da unguwanninmu kusan ka iya cewa babu wani masallaci da watakila ba a yi darasi ɗaya ko biyu akan falalan watan Ramadan ba to babu shakka ashe babu katan sai mun sake maimaita menene watan Ramadan kuma wace falala ake samu a ciki abin da ya rage mana shine aiki tashi muribaci wannan falala mai tarin albarka da Allah subhanahu wa ta'ala ya riskar da mu shi muna fatan Allah madaukakin sarki ya ja kwanakin mu zuwa ƙarshen wannan wata da kuma sanya mana albarka a ciki. Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon samun yardansa da rahamansa a cikin wannan wata mai albarka. Duk wani alherin da Allah yake rabawa a cikin wannan wata muna roƙon Allah ya raba da mu. Rahama da gafara da Allah yake yi Allah ya kasa da mu. Allah ya samu gama lafiya. Abu na biyu shine wannan tafsiri namu bai buƙatan dogon gabatarwa ko bayani dangane da shi saboda ba bana bane ko bara aka fara shi wannan karin mu na shida kenan. So kaga bai buƙatan sai mun maimaita yanayin tsarin karatun da sauransu illa iyaka tsarin da koyaushe muke maimaitawa shine muna nan akan tsarin mu na fassara alqur'ani mai girma da abin da ya inganta ta hanyar fassara alqur'ani ayar qur'ani da yar uwar ta ayar alqur'ani da kuma fassara alqur'ani da abin da ya inganta na maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da kore mugunyar aqidar da ta shigo cikin al'ummar musulmai aqidar kore hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sunan ruko da alqur'ani zalla. Mu muna kan fahimtar mu cewa alqur'ani baya fassaruwa sai an hada da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga sanda mutun ya kore hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama to ya kore ma'anar alqur'ani gaba daya. Saboda haka fassaran qur'ani da qur'ani da fassaran alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin koda zaka fassara qur'ani da qur'ani shi ma bai yiwuwa sai ka koma hadisi. Saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ake saukar da alqur'ani a gaban su akwai ayoyi guda biyu da sun sauka wannan na fassara wannan amma sun rikice ba su gane ba sai da suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wadanda suka yi imani sai Allah ya ce ba su cako da imanin su da zalunci ba waɗannan suke da aminci kuma su ne shiryayyu. Wannan sai ya sa sahabbai suka kasa fahimtar ma'anar aya suka zo suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama an ce wanda bai cako da imanin shi da zalunci ba. Ai kusan kowa a cikin mu na zalunci ana iya samun matsala to kenan duk wanda yayi zalunci ya zalunci kansa ko ya zalunci waninsa misali shikenan imaninsa ya warware. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba zaluncin da kuka fahimta bane. Zalincin shine zalincin da Luqman ya faɗa ma ɗansa cewa inna shirka la zulmun azim. Shirka zalunci ne babba. Ashe abinda ake nufi da basu cako da imanin su da zalunci ba shine basu cako da imanin su da shirka ba. Kaga ayoyi biyu ne duka suna cikin Qur'ani kuma sahabban a gaban su aka saukar da su amma basu gane wannan ayan ta fassara wannan ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu bayani. Kaga wannan na nuna mana lallai tabbas duk wanda zai fassara alqur'ani to babu shakka yana da buƙatuwa mai tsanani zuwa ga komawa ga ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma in ka dauko qur'ani da hadisi da ka karanta su ka fassara su to dole zama fassarar an masa kaidi da cewa ala fahmi salafis salih bisa fahimtar magabata na kwarai domin kai ba kai aka saukar mu ayan ba kai aka saukar mu hadisin ba wanda aka saukar mu ayan yana da daliban da ya koyar da su ya karantar da su to duk fassaran da za a dauko dole zama fassara ne da ya fito daga wajen su can. Duk wata fassara da wani zai yi a yanzu to sai an auna fassaran da fassaran su in bata ci karo da tasu ba sai a dauka in kuma ta ci karo da tasu sai a yi musu watsi da kayan shi wallahul musta'an. Allah ya samu gama lafiya. Darasin mu na bara mun tsaya ƙarshen aya ta 182 a cikin suratul baqara. Fadin Allah ta'ala faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi inna allaha ghafurur rahim. Mun yi bayani dangane da abin da ya shafi wasiya da Allah tabaraka ta'ala yayi mana wato doka akai cewa duk wanda ya zo mutuwa kuma ya bar dukiya to wajibi ne akan shi Allah ya wajabta masa yayi wasiya. Wasiyan nan Allah ya ce lil walidaini wal aqrabin yayi wasiya cewa a cikin dukiyarsa a bada kaza ga mahaifiyinsa da mahaifiyarsa a bada kaza ga wato ainihin yan uwansa illa iyaka kamar yadda muka ji bayani a bara cewa wasu malabai sun ce wannan ayar an shafe ta saboda an saukar da ayoyin rabon gado. To da mahaifi da mahaifiya kuma suna cikin waɗanda suke cin gado. To duk wanda yake da haƙƙin gado shi kuma ba a yi mishi wasiyya. Ana yin wasiyya ne ma wanda bai da haƙƙin gado don a kyautata masa. To wanda yake da haƙƙin gado shi kuma ba za a yi mishi wasiyya ba. Wallahu alam. Za mu tashi insha Allahu ta'ala akan aya ta 183. Wanda wannan ayan za ta yi mana bayani game da azumi. Kaga ya dace da cewa muna fara azumi kuma muna fara karanta ayoyin azumi kenan. Allah ya mana jagoranci. Allah subhanahu wata'ala ya sa mu gama lafiya. Na malam, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
نعم ورنن آيوي daga kan aya ta 183 zuwa ayoyin da su biyo baya har zuwa aya ta 187 su ne kadai ayoyin da suka yi bayani akan azumi a cikin Al-Qur'ani. Idan ka wuce waɗannan ayoyin daga farkon suratul Fatiha da muka biyo har zuwa nan babu aya ɗaya da ta yi bayani akan hukunce-hukuncen azumi da abin da yake da alaka da shi. Sannan haka in ka wuce waɗannan ayoyin kuma har ka isa zuwa minal jannati wan nasi ba za ka samu bayani akan hukunce-hukuncen azumi ba illa iyaka ka samu lafazin as-sawm kamar yadda ya zo a suratu Maryam fa inni faquli inni nazaltu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kutiba alaikumus siyam Allah ya ce an wajabta muku an farlanta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun dan ku zama masu tsoron Allah dan ku samu tsoron Allah. Wannan ayar malamai suna kafa hujja da ita akan wajabcin yin azumi akan dukkanin musulmi baligi tunda Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ya ce kutiba alaikumus siyam an farlanta muku yin azumi an wajabta muku yin azumi. Wannan lafazin kutiba an kawo shi mabniyun lil majhul ko kuma ka ce mabniyun ala ma lam yusamma fa'ilu kamar a larabci akwai abin da ake kira mabniyun lil ma'lumi da kuma mabniyun lil majhul. Mabniyun lil ma'lum a ce kataba fulan wani ya rubuta kaga an san wanda ya rubuta din sai sa aka ce mabniyun lil ma'lum an gina fi'ilin a bisa tsarin an san waye yayi aikin amma sai aka ce kutiba an wajabta an rubuta muku mabniyun lil majhul ba san waye aikin ba ko kuma kamar yadda wasu malamai ke fadi cewa mabni lil majhul a babin aqida yakan kai mutun zuwa ga aqida ta mu'tazilawa da sauransu. Tun Allah ya ce wa khuliqal insanu an halice dan adam to waye halice shi ba a ce wa Allah ya halice shi ba ce to dama ba san waye halice dan adam ba kenan kawai ganin shi akai kaga wannan kuma ya saba ma asalin aqidar musulunci. To shi yasa wasu malaman sai su ce mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu an gina fi'ilin akan abinda ba a ambaci waye aikin ba an san wanda ya aikin amma kuma ba a ambace shi ba. To saboda haka Allah sai ya ce kutiba alaikumus siyamu as-siyamu anan naibul fa'il an wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka gabace ku ai minal umamis sabiqa al'umomin da suka shude su ma duka Allah ya wajabta musu yin azumi. Allah ya ce na wajabta muku yin azumi ne ba don ku sha wahala ba ba don ku ji yunwa ba ba manufar ku yi kishin ruwa ba la'allakum tattaqun manufar ita ce ku samu tsoron Allah tsoron Allahn ku ya karu in kuna da shi wanda bai da tsoron Allah kuma azumi ya haifar masa da tsoron Allah ya zama mai tsoron Allah subhanahu wata'ala to a wannan ayan zamu fahimci a darussa masu yawa abu na farko shine zamu fahimci ahammiyatus siyam muhimmancin yin azumi da wajabcin yin azumi saboda Allah ta'ala ya ce an wajabta muku sannan ya tabbata a cikin hadisi hadisin Abdullahi bin Umar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace bunyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa sawmi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilayhi sabila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an gina musulunci akan rassa guda biyar rukunai guda biyar na farko shine kalmar shahada shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah sannan kuma tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne na biyu shine tsaida sallah na uku bada zakka sannan na hudu azumin watan Ramadan sannan na biyar shine wato yin aikin haji ga wanda ya samu dama kaga kenan azumin Ramadan shi ma wani tushe ne daga cikin wato rukunin musulunci rukuni ne mai zaman kanshi daga cikin rukunin musulunci wanda in aka kariya azumi to kafafun musulunci sun kari musulunci ba zai tsaya da kyau ba saboda haka yadda Allah ya ce an wajabta muku yin azumi anan annabi tabbatar mana cewa musulunci ma bai tsayuwa dole sai da azumi dole sai an yi azumi sannan hadisin Jibril wanda kusan dukkanin mu mun san hadisin hadisi na biyu a cikin 40 hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika Jibril yace da shi akhbirni anil islam ka bani labari game da musulunci yace al islam an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-sala wa tu'ti az-zaka wa tasuma ramadana wa tahujja al-baita in sabata ilayhi sabila kaga daga ciki manzo Allah yace mai in kana so kai musulunci to dole sai ka azumci watan ramadan dole sai kai azumi saboda haka wadannan hujjoji ne nassoshi ne da malamai suka tabbatar da wajabcin yin azumi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana a cikin wannan aya a cikin suratul baqara abu na gaba shine tabbatar da cewa kamar yadda aka wajabta mana azumi to haka nan aka wajabta mu waɗanda suka gabace mu to anan akwai abin da zamu dauka da Allah tabaraka wa ta'ala yace an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta mu waɗanda suka gabace ku kaga akwai kamanceceniya kenan tsakanin azumin mu da azumin waɗanda suka gabace mu to shin tambayar ita ce ta ina kamanceceniyar ta shigo shin kamanceceniyar ta shigo ne a lokacin yin azumin ma'ana yadda muke azumtan watan Ramadan shin su ma azumin su a Ramadan yake ko kuma a wani wata ne na daba ko kuma kamanceceniyan ya shigo ne akan adadin azumin yadda muke yin 29 ko 30 su ma haka suke yi ko kuma yaya ko kuma kamanceceniyar yana kama ne wajen tsawon azumin daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana ko kuma yaya to anan malamai sun kawo maganganu a daban-daban wanda in ka karanta littafin Zadul Masir fi ilmi tafsir na al-Imam Abdul Farid Jamaluddin Abdulrahman ibn Ali bin Muhammad al-Jawzi Allah ta'ala ya mishi rahama zaka ga ya kawo maganganu kusan guda uku da suke bayani akan a ina kamanceceniya ta shigo tsakanin azumin mu da azumin waɗanda suka gabace mu na farko yace annahu furida ala hadhihi al-ummati sawmu thalathati ayyamin min kulli shahrin wa qad kana dhalika fardan ala man kana qablihim ala man kana qablahu kafin shi na'am yace wa fi mawdi'i at-tashbihi fi kafika ma kutiba qawlani
wannan da Allah yace kama kutiba kamar yadda aka wajabta mu waɗanda suka bace ku yace wannan kamanceceniyar akwai maganganu guda biyu na farko shine anna tashbiha fi hukmi sawmi wa sifatihi kamanceceniyar yana akan hukuncin azumin ne da sifar azumin ma'ana yadda azumin yake dole akan ku haka yake dole akan su sheta yace kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum irin hukuncin azumin ku yadda yake dole to haka hukuncin azumin yake suma dole akan su sannan wasifatihi sifar azumin sifar azumin kamewa daga ci da sha da kuma sha'awa daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana yace lafi adadihi ba adadin azumin ne ba wannan ita ce maganar al-Imam Sa'id ibn Jubair har yake cewa kutiba alaihim idza nama ahaduhum qabla an yud'ima lam yahilla lahu an yud'ima ila al-qabila ada an wajabta ma mutane idza nama ahaduhum qabla an yat'am idan mutun yayi bacci kafin ya ci abinci lam yahilla lahu an yat'ama ila al-qabila indai aka sharuwa sai kai bacci to kai da abinci kuma sai goban an sharuwa wannan shine hukuncin farkon azumi ka kwanta kai bacci to shikenan kai sallama da abinci kuma sai in Allah ya kai mu goban an sharuwa wan nisa'u alaihim haramun lailatul siyam a farko da saduwa da mata haramun ne a daren azumi daga sanda aka ce ɗaya ga watan ramadan an ga wata to kuma shikenan mutun yayi bankwana da matarsa kuma maganan kwanciya da ita kuma sai in an ga wutan sallah sai azumi ya kare kamar yadda zamu zo mu ji aya a gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala yace wa huwa alaihim thabit su wadancan wadanda suka gabace mu hukuncin yana tabbaci akan su ba canji wa qad urkhisa lakum ku kuma an sassauta muku sai aka haranta muku saduwa da mata a wurin azumi aka halatta muku shi kuma a daren azumi fa ala hada takunu hadhihi alayatu mansukhatan biqawlihi uhilla lakum laylatus siyami rafathu ila nisaikum yace to wannan in muka dauki wannan fahimtar zai zama wannan ayan an shafe ta an shafe hukuncin ta ayan ta shafe hukuncin ta kuma ita ce ayan da zamu ji ta a gaba insha Allah uhilla lakum laylatus siyami rafathu ila nisaikum wa thani yace magana ta biyu ita ce anna tashbiha fi adadil ayyam cewa kamanceceniyar yana cikin adadin kwanakin ne kun ji maganar farko yace kamanceceniyar yana cikin hukuncin azumin da siffarsa wannan kuma sai yace kamanceceniyar yana cikin me adadin kwanakin azumin yace thumma fi zalika qawlani shi ma a cikin wannan karkashin wannan magana akwai maganganu guda biyu na farko yace annahu furidu ala hadhihi al-ummati sawmu thalathati ayyamin min kulli shahr da farkon wannan al'umar an wajabta ma mutun ne yayi azumi uku a kowace wata ba wajabtar azumin ramadan amma dai kowace wata zaka yi azumi guda uku kowace wata wa qad kana dhalika fardhan ala man kana qablihim ala man kana qablahum wannan yana farilla ne akan waɗanda suka gabace mu قال عطيه عن ابن عباس في قوله تعالى عطيه يتي عبد الله بن عباس يتي كما كتب على الذين من قبلكم يتي كان ثلاثه ايام من كل شهر ازمن كوانا uku na kowane wata ثم نسخ برمضان daga baya kuma sai aka shafe wannan hukuncin sai aka tabbatar da azumin watan ramadan saboda haka wannan maganar farkon tana nuni izuwa ga kamanceceniyar yana akan azumin da aka shafe hukuncin sa ne shine azumin kwana uku na kowane wata ka to kaga idan an gina magana akan wannan kaga dai an koba wancan maganar farkon kenan cewa hukuncin kamanceceniyar yana cikin hukuncin azumin ne da siffar azumin ba adadin azumin ba ba adadin azumin ba tunda an shafe da an ce yana kama da adadin azumin su ta hanyar yin ko uku a kowace wata sai aka shafe wannan kaga kamanceceniyar ta tafi kenan yanzu kaman cecenial ta tabbata ne akan me adadin azumin da kuma sifar azumin wallahu alam yace magana ta biyu tace annahu furida ala man kana qablana sawm ramadan bi ainihi cewa waɗanda suka gabace mu an wajabta musu yin azumin ramadan din shi ramadan din aka wajabta musu qala ibn abbas abdullah ibn abbas yace faqaddama an-nasara yawman thumma yawman واخروا يوما ثم قالوا نقدم عشرا ونؤخر عشرا سينا سارا suka gabatar da wuni da wuni a baya suka kuma jinkirta wani wunin suka ce zamu kaddamar da zamu gabatar da kwanaki 10 farko mu kuma jinkirta kwanaki 10 abin nufi anan shine sai suka ce kamar yadda imamu suddi yake fadi a ishtadda ala an-nasara sawm ramadan da aka wajabta musu yin azumin ramadan sai zama wai azumin ya musu nauyi ba za su iya ba faja'ala yataqallabu alaihim fi shita'i was-sayf sai zamana azumin yana kai komo wata dan yazo ana zafi wani lokacin kuma yazo ana sanyi ai komo ma yanzu haka ne ko wani lokacin ayi azumi cikin zafi wani lokacin ayi cikin sanyi wani lokacin kuma ayi shi ana damuna gashi nan yana kai komo falamma ra'au zalika lokacin da suka ga haka ijtama'u sai suka ce to azo ayi meeting ya kamata a sanya za a yi a gyara wannan tsarin azumi faja'alu siyaman fil fasli bayna shita'i was-sayf sai suka sanya azumin ya zama tsaka-tsaki ai akwai lokacin da idan sanyi ya zo kafin ya tafi zafi ya taho zaka ga ana wani tsaka-tsakiyan yanayi ko shi ba zafi ba shi ba sanyi ba sai suka ce to ayi azumin a wannan lokacin wa qalu sai suka ce nazidu 20 yawman zamu kara kwanaki 20 akan wanda aka wajabta mana lukaffiru biha ma sana'ana sai zama mun samu kafaran abinda muka yi na jinkirta azumi an ce ku yi watan ramadan kwana 30 sai suka ce to yanzu abinda za a yi shine zamu yi kwanaki 10 farko amma idan zafi ya shigo zamu tsaye da azumi idan aka iso lokacin da ana tsakiya shi ba sanyi ba shi ba zafi ba to sai mu biya sauran bashin da ya rage mana ma mu yi hadda gyara saboda ya zama kafara na laifin da muka yi kaga za a yi ma Allah wayo kenan eh saboda ka wannan fa ala hadha takunu al-ayatu muhkamatan ghayra mansukha laka wannan zai zama ayar tana nan a tabbace ba a shafe ta ba yadda aka wajabta muku ramadan haka aka wajabta musu illa iyaka su sun canza daga yadda aka sa su ba su yadda aka sa su ba ku kuma musulmai an ce ku yi irin yadda aka sa ku kar ku zama irin su kada ku zama irin su Allah ya sa muna fahimta to saboda haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wannan shine dalilin da yasa Allah ya wajabta muku yin azumi Allah ya ce don ku zama masu tsoron Allah don ku samu takawa to abinda na manta na tsallake shi shine ya kamata mu ji menene azumi ma tukunna ma ma'ana siyam malamai suna cewa as-siyamu lughatan huwa al-imsak idan an ce as-siyam a yaren larabci shine kamewa duk abin da ka kame baka yi shi ba to sai a ce wane yayi azumin kaza shine Allah ya ce mana na Maryama fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadhaltu lir-rahmani sawman ay imsakan anil kalam in kin ga wani mutum to ki ce da shi nayi ma Allah alƙawarin azumi to wani irin azumi sai Allah ya fassara ya ce falan ukallima al-yawma in siya yau ba zan yi magana ga kowa ba ashe azumin da na yi ma Allah alƙawarin yin shi ba azumi ba ne irin wanda aka saba a'a azumi ne na kamewa daga ci da sha azumi ne na kamewa ne daga magana ba azumi ne na kamewa daga ci da sha kamar yadda aka saba ba to amma a yaren larabci in an ce as-siyam ibaratun anil imsaki anit ta'ami wash-sharabi wal-jima' ma'am dimamin niyyati ilai kamewa daga ci da sha da kuma sha'awa tare da niyya tare da niyya shi yasa daga ibnu uthaymeen rahimahullah a cikin tafsirin sa da yazo fassara azumi yace at-ta'abbudu lillahi bi tarkil mufattirati min tulu'il fajr ila ghurubi shams bauta ma Allah ka gani ya ta shigo kenan bautar Allah ta hanyar kamewa daga barin duk abin da ke kare azumi ci da sha da kuma jima'i daga fitowar al-fajr har zuwa faduwar rana har zuwa faduwar rana saboda haka wannan shine ma'anan azumi kuma shine abin da ya kamata mu fara da shi sannan idan mun zo wajen kama kutiba abin da zai kara fito mana da shi fili anan shine a kamar yadda shi Sheikh Uthaymeen yake cewa wannan tashbihul lilil kitabati bil kitaba an kamanta rubutu ne da rubutu walaysa al maktubu bil maktub ba an kamanta abinda aka rubuta da abinda aka rubuta bane ma'ana an wajabta muku kamar yadda aka wajabta musu shi ake so mu gane kamanceceniyan yadda azumin yake dole akan mu haka yake dole akan su amma yaya azumin su yaya azumin mu ba lalle zama iri daya ba ai hadisi ma ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana akwai bambanci tsakanin azumin mu musulmai da azumin ahlul kitabi manzo Allah yace faslu ma baina siyamina wa siyamihim akalatus sahar daga cikin abin da ya bambanta tsakanin azumin mu musulmai da na ahlul kitabi shine musulmai muna yin suhur su kuma ahlul kitabi ba su suhur kaga anan ba hukuncin azumin ya bambanta kamar yadda misali ai za mu fahimci wannan in muka dauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna mana cewa za a ga Allah ranar alkiyama yace ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamara laylatal badr manzon Allah yace lallai tabbas za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata in ta kai garen 15 ta kai tsakiya to yanzu anan me muhalla tashbihin anan wajen shin an kamanta wata da Allah ne a'a gani da gani aka kamanta ba abun ganin da abun gani ba ba san ko mun fahimta ba ba cewa akai Allah zai bayyana muku kamar yadda wata ke bayyana ba a'a cewa kai za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin wata abun nufi yanzu misali a idan nace yanzu ina iya shiga wajen wani kamar yadda wani ke iya shiga gun wani yanzu me na kamanta wani da wani ko siffan shiga siffan shiga ina iya isa kan wani kamar yadda wani ke iya isa kan wani matsayin na kwatanta mana irin matsayina a wajen wani shine irin matsayin wani a wajen wani ba na kamanta wani da wani bane wallahi masalul a'la saboda haka ba an kamanta Allah da wata bane a'a amma ka bayani ne yanda zaka gane irin yadda kake ganin wata ba mai cewa kai matsaka tare mu ba mai cewa kai jagefe to haka za a ga Allah ranar tashin alkiyama to kaga bisa ga wannan in muka dauko wannan ayan muka daura sai mu ga ashe tunda Allah ya ce kama kutiba alaikum kama kutiba kutiba kama kutiba an rubuta kamar yadda aka rubuta wannan na nuna mana rubutun ake kamantawa ba abinda aka rubuta din ba ban san ko mun gane ba kamar yadda can ganin ake maka bayani ba abin ganin ba siffan ganin ake maka bayani ba abinda za a gani din ba saboda haka Allah ya ce to an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta mu wadanda su gabace ku Allah ta'ala ya ce la'allakum tattaqun dan ku ji tsoron Allah ku samu tsoron Allah wannan kuma zai kara tabbatar mana da ma'anan ayan cikin suratul nisa da Allah ya ce wala qad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah haqiqa mun yi wasiya ma wadanda suka gabace ku kuma mun muku wasiya cewa ku ji tsoron Allah muhalli shayin shine Allah ya ce na wajabta muku azumi kamar yadda na wajabta mu wadanda suka gabace ku wai meye manufar dan ku samu tsoron Allah kaga kenan ashe Allah ya mana wasiya cewa mu ji tsoron Allah mu al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi wasiya ma waɗanda suka gabace mu cewa su ji tsoron Allah to mu ya zamu yi mu samu tsoron Allah sai ya ce ku yi azumi to su ma can tunda ya ce su ji tsoron Allah ya za su samu tsoron Allah sai ce su ma su yi azumi kaga ma'anar ta kara fitowa fili wannan ya nuna wannan yana nuna mana tabbas alqur'ani sashin shi yana fassara sashi wannan babu makawa akai wallahu alam daka Allah tabaraka wa ta'ala yace na wajabta muku yin azumi kamar yadda na wajabta mu wadanda suka gabace ku dan ku samu tsoron Allah sai ce ayyaman ma'dudat kwanaki ne kididdigaggu da za ku yi kuna azumi faman kana minkum maridan duk wanda a cikin ku ya zama a cikin kwanakin da ake azumi bashi da lafiya rashin lafiya ya lullube shi au ala safari ko kuma yana kan halin tafiya to fa iddatun min ayyamin ukhar to sai ya sha ruwa sai kuma ya kidanya wato wasu kwanaki bayan sallah ya biya bashin da ya ci muna fahimta ku kaga nan wannan zai kara tabbatar mana anan zai kara rushe aqidar mai cewa yana aiki da alqur'ani zalla domin ka dauki gundarin larabcin ayar cewa ta yi duk wanda yake mara lafiya ko a halin tafiya to ya lissafa wasu kwanaki na daban to in ka dauki zallan wannan to babu adalci a ciki kawai din baka da lafiya ko kai tafiya sai a ce ka yi azumi a wasu kwanaki a'a to amma dole sai ka dawo zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi fahimtar magabata shi zai nuna maka akwai wata kalma ko wata jumla da aka shafe dan qur'ani yana so ka wasa kwakwalwanka taqdirin ayar shine faman kana minkum maridan aw ala safarin fa afṭara fi ramadana fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda a cikin ku ya zama ba lafiya ko yana halin tafiya sai ya sha ruwa to sai ya biya to kaga anan ne ma'anar zaka fito fili amma in ka dauki kace kai zallan dan gundarin qur'ani ne to ka fassara da kalma da kalma kalma da kalma kai da kanka in kai sa jikin bango ba zaka dawo ba sai dai ka kuma kanka ba zaka dawo ba to anan abinda zamu dauka shine wani irin rashin lafiya ne ake sha masa ruwan azumi sannan shinkan tafiya da ake shan ruwan azumi yana da wani adadi ko wani tazara ko wasu kilometers da musulunci ya kayyade ko kuma yaya to anan rashin lafiya na farko shine duk rashin lafiyan da ya shukku bihi sau in ya zama nan mai azumin zai sha wahala to sha ruwa ba kayyade sai rashin lafiyan ya kai geji kaza ba in har mai azumin zai wahala wahalan da za ta fitar da shi watakila ma har ta kai shi ma bai ma san inda yake ba nauyin zai masa ma'ana asalin azumi ai akwai yunwa kowa ya sani akwai yunwa to in ya zama na bayan yunwar kuma akwai karin wahala saboda rashin lafiya to mai azumi ya sha ruwa akwai yunwa wannan kowa na ji to bayan yunwar kuma ga rashin lafiya karin wahala to wannan sai mutum ya sha ruwa shi yasa zaka ga nakan yi mamakin mutane kaga mutum na tambaya wai mai hukuncin mai azumin da aka masa allura azumin sa nan ko baya nan ina hukuncin mai azumi a kara masa ruwa Allah kuwa yana so in ya kawo mu in ya saukar da sauki ma bayi to Allah yana so bayi su karba saukin Allah Allah ya kawo muku sauki ya ce in baka da lafiya ka sha ruwa to kai da baka da lafiyan da har ka kai ayi maka allura kuma sai ka tambaya ka sha ruwa ko azumi na nan bayan Allah ya riga ya saukar da sauki me yasa mutane suke wahalar da kansu shi ba musulunci baya son tsananta manzo Allah ya ce lan yashadda dinu ahadun illa ghalabahu duk wanda ya ce zai sa tsanani a addini to addini zai kore masa maliji in dai zaka sa tsanani a addini to addinin ya take maka lamba to ba za ka yi labari ba saboda haka duk inda kaga Allah ya kawo sauki to rungumi saukin Allah rungumi saukin Ubangiji sannan tafiya musulunci bai kayyade wani adadin tazara wanda za a sha ruwa in mutum na kai a halin tafiya ba illa iyaka kamar da yake kaida ce ta usulul fiqh wal urfu ma'mulun bihi idha warad hukmun min ash-shar'i ash-sharif lam yuhad idan aka samu wani hukunci na shari'a amma shari'a bata kayyade exact abun ba, to sai a dawo zuwa ga urfin mutane, al'adar mutane, a garin da kake, daga ina zuwa ina ne in kaje za a ce kai tafiya, to ya halaka ka sha ruwa. Yanzu misali a nan Bauchi, in na tashi daga nan Fadaman Mada sai na tafi zuwa Dinkil ko na tafi Wuntin Dada, za a ce na yi tafiya? Kaga nan ban yi tafiya ba, kai kaga nan ba za ka sha ruwa ba. Amma na tashi daga nan Fadaman Mada zuwa Kangari, zan iya cewa na yi tafiya. Daga nan Fadaman Mada zuwa Miri, a wajensu na yi mai, na yi tafiya. Al'adarmu yadda muke haka. To amma yanzu watakila in ka shiga kamar Kano ko Kaduna da suke da tazaran fadin unguwanni, in ka tashi daga nan Fadaman Mada zuwa Kangari duk bai wuce ka je unguwa a keke napep ba. Ban san ko mun gane ba. Bai wuce tafiya a keke napep ba. Amma yanzu ka ga a nan Bauchi za ka tafi Kangari, already ma tasha za ka tafi ko? Za ka je neman mota saboda tafiya ce za ka yi. To ka ga yanzu kenan in ka shiga Kano misali, tazaran da ke daga nan zuwa Kangari sunan shi ba tafiya ba a wajensu, haka bai kai a sharuwa ba. Amma in ka dawo nan yanzu a al'adarmu yadda muke a nan, daga nan zuwa can ka yi tafiya, to wannan sai ka sharuwa in ka ga dama. Banza ko mun fahimta ba? Haka mu karbi saukin Allah. Shi yasa wani daga cikin sahabbai tafiya ta kama shi, lokacin da zai yi tafiya sai ya fito irin tasha da mu muke zuwa mu shiga mota. To zuwa wancan lokacin akwai tashoshi da zaka je ka haura kumi ko jaki da sauransu, sai ta wuri abinci ana azumi, sai ya zauna yana ci, ya ga fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kawo mu lokacin da ana azumi za ga mutum da rana yana cin abinci, shi kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kawo mu lokacin da karar za ga mutane suna fara da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga ai kamar yadda sahabbai suka ce mun yi tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wasun mu suna azumi, wasun mu ba sa azumi. Me azumi? Masu azumi ba su kushe marasa azumi su ce ku ragayen banza ba, mu ma kuma marasa azumi ba mu kushe masu azumi mu ce kun tsananta kaza kaza ba. Hatta kai ga masu azumi sun sha wahala, marasa azumin su suke ɗauko lema suna musu rumfa, suna ɗebo ruwa suna kwara musu a jikinsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce oh, marasa azumi sun tafi da lada. Marasa azumi sun kwashe lada. Shi bai azumi bayan sallah zai biya nashi, sannan kuma kai ma ya taimake ka wajen cika naka, kaga ya kwashe da yawa. Saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye. Daka yace faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. So ina ga saboda yanayi na lokaci wannan ayar, sai mu tsaya akan wannan gabar, idan Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi akan wa alal ladina yuqiqunahu fidyatun ta'amu miskin, saboda ita bayanin ta yana da fadi sosai kuma lokaci ba zai ba mu dama mu kai ta har karshe ba insha Allah tabaraka wa ta'ala. Da haka gobe mun zo sai mu dawo daga kan wannan ayarin Allah ya yarda. Abinda muka fara daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kure Allah ya shafe mana. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam.